Assalamu alaikum. A makon da ya gabata, mun ci gaba da sauraron labarin ɗan sanda DSP Tijjani Bulama, wanda ya kokarin taimakawa bako wazir wajen ganin ya ceto shi daga halin da ya shiga. Dan haka ne ma ya kaddamar da bincike. Amma binciken nasa ya jefa ta hannun jami'an tsaron farin kaya na Najeriya da ake kira DSS. Haka kuma aka juya magana ta koma cewa ana tuhumar DSP Tijjani Bulama da cin zarafin Malam Abba Kyari da kuma yunkurin yin garkuwa da shi. A yau za mu karasa jin abin da ya faru da Tijjani Bulama. Suna Nasir Filhashin Gunar.
Duk lokacin da kake zaune wajen DSS din nan a matsayinka da DSP, rundunar 'yan sanda ba ta zo ta bisa wuri maka ba?
Babu wanda ya zo. Amma daga baya da bayan su sun dauke ni for the second time akan cewa in fada in canza magana na sai cewa ai shi DIG operation namu wai yazo har sau biyu.
Joshua Kabila.
Yes sir. Ya ce yazo har sau biyu shi wajen DSS din. Amma dai kam ba ni ba a neme ni ba. Sai ranar na fita shine shi Philip Roberts ne zai dauke ni muka tafi for headquarters. Muna zuwa sai suka kai ni gun acting city na monitoring unit. Ina zuwa sai fara zage-zage ga bara wannan stupid why da maganganu da kala-kala har ya bata mai sanin shirin sa aikin nasa ne na neme shi na ji da siya form na samu aikin nan saboda haka don wai yau ana wani zage-zage ana da sauransu ni barawo ne ina sanye kidnapping all this and that zan yi an tube uniform na fanje ne wani aikin nan don Allah ya taimake ni na karatu sai ce wai zan yi masa rashin kunya ne da sauransu yana zagi ne sai ya kira wani CSP wai a CSP ne zo da ya zo sai ce take the idiot out ka je ka dauka statement ɗinsa sai CSP sai assigning wani DSP da wani ASP suka je muka sanna wani ka sanna sai suka kira can su bani statement form suna bani sai na gani statement form da with what of caution sai nace ya za su bani statement form na with what of caution menene duk arawo ne sai suka ce abin da oga ya ce a baka yana da farko nake ba zan rubuta statement din ba ma sai suka ce mana wai don Allah ka rubuta abin da oga ya ce kenan da sauransu sai na rubuta su karanta su da na ga statement da suka kalla statement din da wuya shock suka ce abin da ya faru kenan nace da me aka ce muku ya faru nace abin da ya faru kenan mana nace wani bincike kuka yi ne da sauransu ga sunan bako kun kira bako kun yi bincike ne ga sunan shi dan wannan kun kira shi kun yi bincike ne ko kuwa shi abba din kun je wajen shi kun je kun dauko jawabin sa ne ya ga muku gashi abin da ya faru haka kai blindly kun ga kun yi accusation dinna menene wanda zai warrantin DSS to brief me # wata daya babu wanda zai je gurina sai bayan wata daya tukuna za a dauke ni bayan na gama wannan masifan sai suka je suka bada statement form din ma shi TCSP sai muka sake shiga shi wajen shi muna ba wajen shi sai sai an bashi director sai ya fada mun wani police officer da nake sa cikin garin Abuja nan a jihar Rufe ne
okay kan kai laifi ana zargin ka kenan ka zama mai satar mutane
ko yes suka tambaye ni wani police officer nake sa a garin Abuja nan a jihar Rufe ne sai nake ranka da wani kam menene haka dan ne ni na so specifically ki gama menene in ko sun a garin don na kira ba ko na je na yi bincike ne don na kira shi a dosarin da Abba Kyari ne suna ga na yi laifi ne sai su faɗa mun menene sunan laifin ne din su faɗa mun nake wani police officer ne baya abu ne din nan a cikin police act an fi specify cewa kowane case dole sai ka ɗauko petition ka kai office ne ko kuwa da sauransu da tukuna za ka yi case nake so nawa ana cases za a kira mutum da waya I resolve it. That's a police officer.
It's not a problem. That's what I told you. Because she's aching her. What's aching her? The DSV. Sashi would not be chicken. I work at our care. When I aching the
key. Of course, you're bad, Dama. Don't I been chicken. But come on, mutin again. I put you over. Not aching her. But when you put in a career, I go mutin number. Maybe you. Been chicken. Kuma ba. Kai shi muka fara. Wannan bincike ba. Bincike ina boko ina counter terrorism investigation unit so there wa muna jin information based on information ba ma fada ma office zamu je mu nemi boko haram ka ba taba cin private investigation ba so ni kuma yes na yadda an ba fada musu a office din ba shine zai warrantin a rike ni har kusan wata daya wata biyu bayan je sai sun kulle ni zuwa wata daya suka kawo ni gun police suka ce an fada musu police station nake so su kulle ni nace musu a Sokoro suka kai ni a Sokoro suka sake kulle ni wata guda daya a Sokoro da kwana biyu hajiya ta abin ya bata mamaki tace a me yasa haka ne su police ba za su bincike ba tunda akwai wannan allegation din me yasa police ba za su je su invite Abubakar din ko kuwa su je gidan shi don matsayin sa su je gidan shi su je su dauko jawabin sa ba police ba su yi ba
tun farko dai mun ji ba ko ziri ya faɗa mana cewa ya mika hukunsa ga hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC amma babu abin da aka yi akan maganar shin wannan yana nufin kenan akwai waɗanda suka gagari hukumar ERCC ta hukunta su domin girman su ko mukamin su ga Nasir ya dawo mana da wannan batu
a cikin zan taro nan shiri da bako waziri Kyari dake zargin shugaban ma'aikatan fada shugaba Buhari wato Abba Kyari ya ambace yadda yace yayi ta gogormayar kai kukansa ga hukumar yaki da cin hanci ta Najeriya ERCC kuma ya nasarar shigar da kukan amma aka rika samu akasi Bako Kyari wanda yace har mata kai ga in ya shiga hukumar akan samu labari a fadar shugaban Najeriya kuma daga cikin hukumar wasu kan tsegunta Abba Kyari inda yace a wani lokaci ma har Abba Kyarin ya buga masa waya yana cewa bashi da hakuri har mata kai ga soyawa akalla ma'aikaciya daya wajen aiki a hukumar inji Bako Waziri wannan ya sanya ni da wasu abokan aiki muka amsa gayyatar hukumar EFCC inda mukaddashin shugaban hukumar Ibrahim Magu ya yi bayani kan nasarorin da ya ce hukumar ta cimma kama daga dawo da makudan kuɗi daga Ibrahim Biro da niyyar diran mikiya kan sabon binciken badagala a lokacin an buƙaci 'yan jarida su ajiye na'urorin magana don zantawa ce ta fahimtar irin ayyukan hukumar da amsa kowace tambaya daga manema labaru dama Magu kan nemi goyon bayan 'yan jarida ga shiga aikin fallasa Ibrahim Biro in sun gana yin wani abu da suka ga akwai zamba a ciki ga ma misalin wannan bayani
shi ne na ce ya kamata ku 'yan jarida ku ba mu guduma saboda ba mu bane amini akwai lokacin da ku za ku samu jawabi da sauransu ku aiko mana mu za mu je ko ina yanzu nan ba za ka yi sata a Najeriya ka aje kuɗi ko ina ba a duniya because duk mun riga mun haɗa gwiwa da ko da kowa.
Ba tare da natsar sauti ba 'yan jarida sun yi tambayoyi da nuna damuwa kan yadda ake ganin akwai waɗanda suka gagari hukumar hukuntawa wato wasu manya gwamnatin Buhari mai dawar yaƙi da cin hanci da 'yan jaridar suka yi wa taken crocodiles. Wato kadoji kenan cikin mutanen da aka magana kan su har da shi shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin Abba Kyari da cewa duk da bayanan bako waziri ba ji abin da EFCC ke yi ba kazalika ta batun tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babatir David Lawal sai da ta kai ga kwamitin majalisar dattawa ya fito da rahoto da samunsa da laifi kafin ta kai ga dakatar da shi da kuma sai ma bayan kwaɓe shi daga mukami EFCC ta shigo kuma nan ma sai sama aka yi batun kafin na kawo muku martani Ibrahim Magu da ya nuna lamarin na bako waziri shiriri ta ce kawai ta kaɗan daga tuna baya na bayanin da 'yan jarida suka yi misali da shi na sanata Shehu Sani kan binciken Babatir.
A wucin gadi na farko kwamitin ya ba da shawarar a cire shi daga kan wannan matsayin da yake ciki na gwamnati sakataren gwamnati na matsayin shugaban kuma fine na biyu a wannan kuma abinda muka ba da shawara shi ne ba ma shi ba da yake shugaban wannan wuri duk wani wanda yake da hannu a wannan banna da aka yi a wannan kwamiti a miƙa shi ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa don ta hukunta shi a cikin kuɗi da ya kai naira biliyan 13 da gwamnatin tarayya ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari ta saka ma wannan kwamiti don taimaka ma 'yan gudun hijira an yi almabazarinci na fiye da naira biliyan 8 mafi yawancin kwangilan da aka dinga bayarwa jami'an gwamnati ne suka dinga ba kansu da 'yan uwansu da abokansu da mutanen da suke hulɗa da su.
Bayan sauraron wannan lura ta 'yan jarida Magu ya nana ta cewa babu wanda ya fi ƙarfin doka a Najeriya kuma ya Babatir ɗin ma an gayyato shi hukumar ya amsa tambayoyi kazalika ma ana shirin ɗaukar mataki na gaba akan batun. Magu kai tsaye bai ce komai ba nan akan zargin da ake wa Abba Kyari kazalika bai tabbatar da wani labari na yunkuri da aka ce ya taɓa yi na awon gaba da Abba Kyari a fadar shugaban Najeriya ba. Bayan kammala musayar bayanai mun tunkari Ibrahim Magu inda na fara yi masa tambaya kafin na Ankara abokin aiki na ɗan jarida ya yi wa Magu wannan tambaya kan batun Abba Kyari ga yadda lamarin ya kasance.
Kowa yana da abin da zai yi a wannan aiki wallahi abin ko ya damu kowa kuma ana yi ne saboda gobe kar yara su je su suna shan wahala.
Akwai batun nan da ya taso kwanan nan bayan hukumar ka ta ce ta karbi takarda tana bincike sai gashi fa da shugaban kasa ta ce Abba Kiyar baya da laifi shine ake ciki ne akan wannan magana
wannan maganan barkace ne
barkace ne
ba shine ne
rake ne ina da tambaya
Allah sarka
rake ne ina da one question ina da one
daga nan magoya tace daga dakin taron ya nufi ofishin sa dake cin hawa na wajen goma a sabuwar headquarters ta EFCC magudi na nuna batun na bako kyari da wuce na shirin barkete na radio human rights da ya yada wannan labari a Abuja ba wannan dai yana nuna ba wani binciken da EFCC ke yi ko ci gaba da yi kan batun nan da muke zantawa akai kuma hakan ya nuna sai an ƙara tabo sauran sassa dake da masani akan lamarin ko ko wadanda aka ambaci sunan su cikin wannan binciken da ma jin kome ɗan majalisar dattawa ko wakile za su yi kan lamarin tunda sun dawo zama daga dogon hutu wannan bincike dai tamkar yanzu aka fara shi
wannan haka yake nasu sai a jimu mako mai zuwa inda zamu samu ku wani sabon shirin yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya ni Sarfi da Hashim Gumal ke cewa makasin cikin lafiya